Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron matashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a na FM Noman da Dalol FM da kuma Niya dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Laraba 2 ga watan Oktoba 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai,
ɗan majalisar wakilan Amurka na bangaren Democrat sun gargaɗi sakataren harkokin wajen kasar Mike Pompeo kan yunkurin da suka ce yake yi na hana wasu jami'ai su ba da shaida. Koriya ta Arewa ta amince ta koma teburin tattaunawa da Amurka kan batun makamin wato makamin nukiliyanta. Tsohon shugaban rundunar sojin Isra'ila Benny Gantz ya soke wata ganawa da aka shirya za su yi da Prime Minister Benjamin Netanyahu a yau Laraba.
Abin mu jinjina wa juna ne cewa mun yi wannan dogon zango a cikin wannan tsari na mulkin ka, amma akwai matsaloli da yawa.
Tsohon gwamnan jihar Kano kenan, Sanata Malam Ibrahim Shekarau. Muna tafa da cikakken rahoton. Haka kuma za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar Nijar kan cikar kasar shekaru 59 da samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka. Sannan yau a maimakon shirin demokradiyya a yau za mu kawo muku tattaunawa da wasu 'yan Najeriya kan cikar kasar shekaru 59 da samun 'yancin kai. Amma da farko ga labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugabannin wasu kwamitocin majalisar wakilan Amurka uku masu karfin fada a ji sun zargi sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da nuna fifiko ga abin da zai amfane shi a binciken da ake yi kan shugaban Amurka Donald Trump, binciken da mai yiwa ya kai ga tsige shi. Pompeo na kokarin ya hana wasu tsaffin jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka da wasu da ke aiki a ma'aikatar a yanzu zuwa ba da shaida, wanda wani mataki ne da ake so a dauka a fara binciken shugaban na Amurka. Sai dai a yammacin jiya Talata, shugabannin kwamitocin harkokin wajen Amurka da na tattara bayanan sirri da kuma na wanda ke kula da kwamitocin majalisar wakilan sun ce idan dai har abin da rahotanni ke nunawa da gaske ne cewa Pompeo ya saurari hirar da shugaba Trump ya yi da takwaran aikinsa na Ukraine Vladimir Zelensky a ranar 25 ga watan Yuli, hakan na nufin Pompeo ya zama shaida. Shugabannin kwamitocin sun kuma gargaɗe shi da ya guji ɗaukan wani mataki kan wanda zai ba da shaida a wani mataki na ƙoƙarin kare kansa. A nasa ɓangaren, Pompeo ya zargi 'yan majalisar ta wakilai na ɓangaren Democrat da yunkurin yin barazana ga jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurkan su biyar. Koriya ta Arewa ta amince ta koma teburin tattaunawa da Amurka kan batun makamin nukiliyanta, a cewar wani babban jami'in diplomasiyyar kasar, kamar yadda kafofin yaɗa labarai suka rawaito. A cewar mataimakin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Cho Son Hui, hukumomin Pyongyang da na Washington sun amince su zauna a ranar 5 ga watan nan na Oktoba, sai dai ba ambaci inda tattaunawar za ta wakana ba. Amma a jawabinsa na farko da ya yi tun bayan da ya bar gwamnatin Trump, tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro John Bolton ya nuna shakku kan yiwuwar samun maslaha tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa.
I think the strategic decision that Kim Jong Un is operating.
Yace ina ga dabarar da Kim Jong Un ke amfani da ita itace zai iya bakin kokarin sa ya ga cewa ya ci gaba da ajiye makamin nukiliyan sa ya ma bunƙasa shi. Ta yiwu ya nemi saucin takunkumi daga kasashen duniya ko ya nemi a cimma wata matsaya. Amma a halin da ake ciki a yanzu ba zai taba sadaukar da makamin nukiliyan cikin wasanni ba.
The nuclear weapons.
Sanarwar sake hawa teburin tattaunawa tsakanin kasashen biyu na zuwa ne kusan watanni uku bayan da shugaba Trump da takwaran aikinsa Kim Jong-un suka hadu a yankin nan mara soji da ya raba Koriyoyi biyu. Duk da cewa bangarorin biyu sun amince su sake zama bayan wannan ganawa, Koriya ta Arewa ta ki sake bayyana ranar da za a sake zaman. Tsohon shugaban rundunar sojin Isra'ila Benny Gantz ya soke wata ganawa da aka shirya za su yi da Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu a yau Laraba. Wannan mataki wani koma baya ne ga yunkurin da ake yi na kafa gwamnatin hadaka. Gans ya ce dalilin soke ganawar shine ba a cika sharuɗɗan da aka ginda kafin a yi zaman ba, amma ya ce mai yiwuwa nan gaba a cikin wannan mako za a sake saka wata rana da za a gana. Jam'iyyar Likud ta Netanyahu ta ce ta kaɗu matuƙa da ta ji matakin da Gans ya ɗauka na soke zaman tattaunawar. Jam'iyyar ta kuma yi kira a gare shi da ya sake zurfin tunani domin a kauce wa sake yin wani zaɓe. Zaben ƙasar na Isra'ila da aka kammala a kwanan nan shine na biyu da aka gudanar cikin wannan shekara, wanda shi ma ya gaza samar da wata jam'iyya da ta samu nasarar da za ta kafa gwamnati ita kadai. Shugaban ƙasar ta Isra'ila Reuven Rivlin ne ya nemi Netanyahu da ya yi ƙoƙarin kafa gwamnatin haɗaka, amma Gantz ya ce ba zai haɗa gwamnati da Netanyahu da ake zargi da laifin rashawa ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Iraki ta ce akalla mutum guda ya rasa ransa, sannan wasu 200 sun jikkata wata arangama da ta auku tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga da suka yi bore a jiya Talata kan rashin ayyukan yi da ababen more rayuwa a kasar. Yan sanda sun yi amfani da harsashen gaske da na roba da haƙi mai sa kwalla da kuma ruwan feshi a bata kashin da aka yi na tsawon sa'o'i a dandalin Tahrir Square dake birnin Bagadaza. Yan sandan sun yi ta harba bindiga a sararin samaniya, yayin da masu zanga-zanga da yawansu ya kai kusan 300 suka yi kokarin ƙetare wata gada da za ta kai su wani yanki da ofisoshin gwamnati da na jikadodin ƙasashen waje suke, wanda ake kira Green Zone. Rotani sun yi nuni da cewa an kuma yi zanga-zangar a wasu sassan ƙasar ta Iraki, sai dai gwamnati ba ta ambaci takamaiman inda aka samu asarar ran ba. Yayin da aka cika shekara ɗaya cif da kisan ɗan jaridar ƙasar Saudiyya nan Jamal Khashoggi a ƙaramin ofishin jikadancin ƙasar da ke Istanbul a Turkiyya, shugaban ƙasar ta Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya sha alwashin ci gaba da yin ƙarin haske kan yadda aka shirya kisan. Shi dai Khashoggi kan yi rubutu a jaridar Washington Post da ake wallafawa a nan Amurka, ya kuma kasance mai tsananin sukar yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman. Kisan ɗan jaridan wacce ta cika shekara ɗaya cif a yau Laraba ta haifar da takaddama tsakanin Yarima Salman da Erdogan. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da matar da Khashoggin ya yi niyyar aura Hatice Santis da wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman Agnes Kalmad za su haɗu da wani babban jami'in ƙasar ta Turkiyya a ofishin jikadancin na Saudiyya da ke Istanbul domin taron tunawa da kisan. A ranar 2 ga watan Oktoba, Khashoggi ya shiga ƙaramin ofishin jikadancin na Saudiyya domin karɓar takardun shirye-shiryen aurensa, amma har wa yau bai fito daga ginin ba.
Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Sai kuma rahotanninmu. A jiya Talata ne cibiyar Hudaybiya ta nazari da raya harkokin addinin Islama mai sharkwata a jihar Kano da ke Najeriya ta gudanar da gangamin lacca na lamuran shugabanci da makomar rayuwa al'umma a wani bangare na bibiyar cigaba da kuma kalubalen Najeriya ke ciki shekaru 59 da samun yancin kai. Daga Kano ga rahoton da wakilin Mahmud Ibrahim Kuriya ya iko mana.
Shi shugaban da ya kai shekara 55 ko 60 ba a ɗora shi a kan ya yi wa ƙasa hidima ba, sai aka ce wai sai bayan ya zama shugaba zai wa daga ina ya samu wannan wahayi. Babin da aka ɗora shi a kai to dan me mun zaɓi irin waɗanda suka dace da ɗabi'unmu da sun zaɓi waɗanda suka dace da halayenmu, sai sun je kuma mu ce su yi wasu halaye daban.
Dan masanin dutse kenan Alhaji Adamu Ali Kyawa guda cikin waɗanda suka yi tambihi a wurin lecture wadda ta gudana a kwalejin nazarin shari'ar musulunci ta Aminu Kano. Malamai da ɗaliban jami'a da sauran makarantun ilimi mai zurfi kana da ɗimbin al'ummar gari ne suka halarci gangamin lakcar. Dr. Hakim Babu Ahmad na daga cikin waɗanda suka gabatar da maƙala a zauren taron.
Na nuna bukata da Najeriya take da shi na shugabanninta su bude idonsu su gane cewa suna shugabancin ƙasa da take da matsaloli da yawa, kuma a gaskiya a yanzu a halin da ake ciki kaman alaman ba su san irin halin da 'yan Najeriya suke ciki. Ga rashin tsaro, ga mummunan talauci, ga fargaba, sannan ba su ma tabbatar da wannan ƙasan ko ma nan da shekara 10 akwai Najeriya ba. nuna hanyoyi da abubuwa da yawa da zasu yi. Na nuna amfanin 'yan Najeriya su yadda cewa Najeriya tana da matsala sosai a yanda aka tsara ta. Idan kullum muna cewa a'a ai babu wani matsala a Najeriya, babu wani matsala, to wanda duk yace maka babu matsala a Najeriya kila ba a Najeriya yake ba, ko kuma wanda yasa a gaba ya gaya mishi gaskiya ba ya gaya mishi gaskiya.
Tsohon gwamnan Kano Sanata Ibrahim Shekarau, guda cikin magabatan cibiyar ta Hudaybiya, yayin tsokaci game da cikan Najeriya shekaru 61 babu da samun yancin kai.
Farko dai muna godiya ga Allah Maɗaukaki Sarki da ya nuna mana wannan tsawon shekaru, kuma abin mu jinjina wa juna ne cewa mun yi wannan dogon zango a cikin wannan tsari na mulkin kai. Amma akwai matsaloli da yawa. Ɗaya daga cikin matsalolin namu shine rashin haɗin kanmu. Yadda za mu yadda abu ɗaya muke yi, ƙasa ɗaya ce, da kuma zancen mu ba wa kowa dama ya ba da tasa gudunmuwar. Ba laifi yau ana canja tsare-tsare na yadda za mu samu fahimtar juna da ɗan kudu da ɗan arewa da wanda ke musulmi da wanda ba musulmi ba, mu zauna lafiya. To amma 'yan siyasa wanda ba su fahimci menene ma ci gaba ba, wanda ba su fahimci menene ma shugabanci ba, suna amfani da rashin ilimi da rashin wayewa na al'umma a amfani da kudi, wanda ba su tantance ba su tsinci kansu a shugabanci.
Dumman matasa da suka halarci gangamin laccar daga ciki da wajen jihar Kano sun tofa albarkacin bakinsu.
Suna Abubakar Awal. Ni wannan na ƙari da jawaban da aka yi sosai-sosai domin kuma mun yi wajen yunkuri da ake so a gwamnati ta tabbatar da tsaro a ƙasa, da kuma ta tabbatar an samu da 'yan ƙasa abinci isasshe.
Sunana Muhammad Musa daga Niger State. Ina alfahari da 'yanci kan da aka samu, amma kuma wani bangaren ina kallo muna so mu samu gyara kamar illoli na matsalan tsaro da matasa ba su da aikin.
Tsohon shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya Farfesa Tahiru Jega da shugabar jami'ar tarayya da ke Dutse a jihar Jigawa sun gabatar da jawabai daban-daban a yayin gangamin lakcar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. To har yanzu dai batun samun yancin kan Najeriya ne, inda 'yan kasar mazauna jamhuriyar Nijar suka bayyana ra'ayoyinsu game da cikar kasar shekaru 59 da samun yancin kai daga Turawan mulkin mallaka. Batun tsaro da na tattalin arziki na daga cikin abubuwan da suka bayyana fatan ganin shugaba Muhammadu Buhari ya mai da hankali a kansu don samar da walwala ga talakawan kasar. Ga dai Sulemu Munbarma da ra'ayoyin 'yan Najeriya din daga Yamai.
Sunana Mujtaba Gambo. A iya cewa mun samu yancin kai, ba mu samu yancin kai ba, saboda mun samu yancin kai ne amma sai inda aka yi da mu. Saboda kana gallo ko da kasashen duniya ne yanzu a Najeriya, ko da wani abu ne ta nema, dole sai an sa mata wani sharadi wanda sai ta yi sannan za a bata dama. In kuma bata yi ba, ba za a bata dama ba. To wani yancin kai muka samu? Har yanzu dai muna nan noman goji. Yawwa, muna nan dai yanzu dai Najeriya dai muna mutu fatan alheri dai. A matsayina ɗan Najeriya mai zama a Nijar, muna fatan gaskiya Baba Buhari ya sa ya kyautata tsaro. Saboda gaskiya shekara kamar hudu da suka wuce kafin ya karɓi mulki hannun Goodluck, ana samun matsalan tsaron Boko Haram. To amma kuma yanzu da aka gama da Boko Haram din, an rage cikin kashi 100, an samu kashi 80 yayi sauki. Amma kuma yanzu sai 'yan kinafin suka shigo. Mu dai abin dai akan dai tsaro dai a Najeriya dai muna cewa dai akwai gyara.
Sunana Engineer Muhammad Nura, wanda aka fi sani da Engineer Nura Illo, Niger State a Kwantagoro local government. Muna farin ciki a matsayin mu 'yan Najeriya cika gungun shekarun sosai. Alhamdulillah, bakin gororo muna da bambancin da wasu kasashen, amma ni a matsayina na Najeriya na ƙetare wasu kasashe na Afirka, sai ga mu 'yan Najeriya sun yi mu damar wasu abubuwa na rayuwa. Sosai sun yi murya, musamman a ce wuta, ruwa da sauransu. Sannan game da kulawa da ma'aikatan hannu, babu shi. Muna fatan alheri, yadda Allah ya nuna muna haka, muna neman Allah Ubangiji Sarkin Sarauta ya kawo mana ci gaba fiye da sauran kasashe. Allah ya kawo mu Najeriya zaman lafiya da kwanciyar hankali.
Sunana Suleiman Yusuf Baba. Mun gode Allah da Allah Subhanahu wa ta'ala ya nuna mana wannan lokuta na samun yancin kai na Najeriya da kuma makotanta da sauransu. Shi al'amari irin na ci gaba, irin na al'amuran na yau da kullum, mutane ne sukan ba da haɗin kai inda za a samu haɗin kai al'ummara su rika tafiya yanda ya kamata da sauransu. Idan aka ce a rayuwa ba za ku mai shugabannin ku adalci a rayuwa ba, dole za a rika samun matsaloli mabambanta. Shi kuma shugaba Allah ya aza shi ne bai ce a ka wulakanta shugaba ba, ya ce ka girmama shugaba tsakaninka da shugaba ka kowane iri ne, in dai shugaba ne to kai biyayya a gare shi ka bi umarninsa. To haka al'amari yake.
Ne wa Najeriya fatan alheri da wannan shekaru 59 wannan yancin kai da aka samu an same shi amma a takarda, saboda gaskiya a Afirka da ina ganin har yanzu dai ko yancin namu a takarda ne yake, saboda yanzu kwanan nan an yi wata magana cewa za a amshe dukiyar Najeriya ta wajen dala biliyan 9 akan wani hukunci da aka yi wanda ba daidai ba. Mu kuma ina ganin a kasashen mu na Afirka da wahala a ce wata kotu tamu ta isa ta yi wa Bature wannan hukunci irin haka. Da haka yancin kai da suke ba mu gaskiya yancin kai ne kawai na takarda.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Ibrahim Abdullahi daga jihar Niger. Ina ta Najeriya cikon wa'innan shekaru da fatan alheri ga shugaban kasar mu na Najeriya. Amma ina dan tsokaci kadan game da abubuwan da ke faruwa a Najeriya. Kamar misali a jihar Zamfara, Kaduna da dai sauransu. Kai tsaye masu kidnapping mutane za su shigo gida, su shigo gari guda gaba daya, su tada garin, kuma hasali an isar da sako ga shugabanni da kuma matakan tsaro, amma ba za su zo ba har sai bayan waɗannan mutanen sun gama yin yadda suka ga dama sun tafi, sannan daga baya ne matakan tsaro za su zo su ce sun zo su dauki mataki.
Ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kenan mazauna jamhuriyar Nijar kan bikin cikar kasar shekaru 59 da samun yancin kai. Yanzu kuma ga wannan somin tabin.
Amin. Amin.
Mun yi farin ciki da kuka gayyace mu wajen tabbatar da wannan nadiya. Kuma muna sani da cewa al'ummar Hausa na kasashe daban-daban su suka haɗu.
Sarkin Kano kenan Muhammadu Sunusu na biyu. Sai a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 1 na dare da minti 17. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkamu da saduwa da ku a wannan sabon shiri na musamman wanda za mu kawo muku a madadin shirin demokradiyya. Najeriya ƙasa ce da ta samu 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka a ranar 1 ga watan Oktoba na shekara 1960. Kodayake a wannan lokaci Najeriya ta fara mulkin farar hula ne da tsarin majalisa, wacce aka fi sani da parliamentary system a Turanci. Amma yanzu demokradiyya ake yi, kuma an fara ne a 1979. A lokacin da aka zaɓi Alhaji Shehu Shagari, sai kuma 1999 da aka zaɓi Olusegun Obasanjo har zuwa Umaru Yar'Adua a shekara 2007 da Goodluck Jonathan a shekara 2011, sai kuma Muhammadu Buhari a shekara 2015 zuwa yau din nan. A wannan shiri na musamman da zamu kawo muku domin taya Najeriya murnar cika shekaru 59 da samun 'yancin kai, za mu tattauna da baki na mutum uku. Akwai Muhammad Wakili, dan siyasa ne shi, sai Shu'aibu Mungadi, mai nazari tare da fashin baki a al'amuran yau da kullun, sai kuma barista mai nasara Ibrahim Umar, masanin kundin tsarin mulki kuma mai shari'a. Ina muku maraba da zuwa wannan shiri. To zan fara da kai barista mai nasara Umar. Wai menene mulkin demokradiyya ne?
To demokradiyya dai, idan muka dauki kundin tsarin mulkin kasa sashi na 14 sakin sashi na 1, ya ce shine tsari wanda yake na shugabancin jama'a, ta yanda yake mafi rinjayen jama'a sune waɗanda ke da shawara wa zai shugabance su. A takaice kenan. A nan akwai matakai daban-daban da tsarin mulki ya fito da shi. In aka dauki sashi na 3 na tsarin mulki, ya fito da matakai wanda yake da karamar hukuma da jiha da kuma tarayya. In aka dauki sashi na 4 na 5 na 6 na tsarin mulki kuma sun yi bayanin bangarori guda uku, wato goro ne mai kwar uku. Akwai bangaren waɗanda suke suke shirya dokoki, shine sashi na 4 na tsarin mulki. Akwai bangaren kuma waɗanda in aka shirya dokokin nan, alhakin su shine su aiwatar da waɗannan dokoki. dokokin wajen shugabancin kasa shine sashi na biyar. Sannan akwai bangaren waɗanda in an samu laifi ko kurakurai sune masu huladaftarwa ko su yi gyara, sune basu bangaren shari'a, sune sashi na shida. To a duka wannan ciki a demokradiyya da ake yi shine shi talaka kamar yadda ne bayani ko kuma in ce mafi yawan rinjayen jama'a sashi na 14 sakin sashi na 1 sune waɗanda za su je su zabi duk wanda suke so, kuma ta wannan hanyar ne za su canza wanda ba su so. Koda kana akan kujeraka za su iya zuwa su ce za mu canza ka domin abinda muka aike ka ka wakilce mu ba shi kaje kana aiwatarwa ba. To karkashin nan kuma akwai runwa mai girma wanda sai aka daura shugabanci, shi ya sanya ake kira shugaba mai cikakken iko. Wato sashi na 130 na tsarin mulkin Najeriya yace shi shugaban kasa wanda a turanci ake kira president shine aka dora mu alhaki ne ya zama madugu ne yanda zai tafiyar da wannan tafiya ta demokradiya din ba don komai ba, domin talaka ya dara ya san cewa shugabanci ne naki, shine wanda yake mai yin zabe, shine wanda yake mai canza wanda yake kan kujera, shine wanda yake kuma da alhaki na nada waɗanda suke za su ladabtar da waɗanda suke sun kauce ma waɗannan manufofi da ya sanya. To shine wanda ake a takaice abinda ake nufi da demokradiya.
Mun gadi barin zo gare ka. Yanzu lokacin da Najeriya ta samu yancin kai a ranar 1 ga watan Oktoba na shekara 1960, yanayin mulki ya bambanta da wanda muke yi a yanzu. Shin Najeriya tana demokradiya din yadda ya kamata ko ya kake kallanta?
To yadda shi lawyer wato barista ya faɗi yadda a manufar ko kuma ma'anar demokradiya da kuma yadda tsarin ke tafiya, to za mu iya cewa tana demokradiyar kamar yadda aka dora ta akanta. Ina ganin shi tsarin demokradiya gaba daya ba wai tsari ne da ita Najeriya ta kikiro ba ko ta samo ba, tsari ne wanda aka samo aka kikiro aka dora mata. Saboda haka tafiyar demokradiyyar Najeriya yana yi ne daidai yadda waɗanda suka shirya wannan tsarin suke tafiyar da shi. Abin da muka sani shine saboda canjin zamani demokradiyyar kanta ita ma tana tafiya da zamani. Yadda ta faro a lokacin da aka samu yancin kai ba irin ta bace yanzu ake tafiya da ita. Mun san ta faro da shugaba wanda baya da cikakken iko wanda ke da tsarin majalisu da kuma premier da kuma prime minister wanda
yake shugaban farar hula a kasa
lokacin farar hula mulki na farko kenan, jamhuriya ta farko kenan. Daga baya a jamhuriya ta biyu aka zo aka sami shugaba mai cikakken iko wato zamanin shugaban Shagari kenan. To daga wannan lokaci muka yi ta samun wato shiga irin ta sojoji na shigowa ciki ana juyen mulki har aka zo a zamanin Obasanjo wanda shi ma yana kan tafarki na shugaba mai cikakken iko. To aka samu bayansa aka samu yar Adua aka samu Jonathan aka samu shugaba Buhari shi ma a tsarin nan dai na shugaba mai cikakken iko wanda yake a halin yanzu mafi yawan kasashe na duniya masu demokradiyya suna tafiya ne akan haka, in ba ita Ingila da kanta ba. Ingila da ta kikiro mana wannan kuma a gare ta muke koyon wannan, tana tafiya ne da tsarin prime minister ba irin wannan tsari da mu muke tafiya a kansa.
To amma me yasa aka ce demokradiyya mulki ne na mutane domin mutane, waɗanda mutane ke zabe da kansu?
Eto kamar yadda na faɗa,
kamar yadda kace an dora mana ne, an dora mu ne akai
wato yadda aka dora akai din canda da farko mutane ke zabe da kansu, amma da zamani yazo aka ƙara wayewa sai ya zama su kansu waɗanda za a zaba a nan Najeriya da Afirka da ya damu ce mafi yawan ƙasashen Afirka su suna tursasa mutane ne su zabe su. Yana da wahala yanzu a samu wanda zai takara siyasa ta matakin gwamna ko shugaban kasa wanda zai tsaya mutane su zabe shi zabe na hakika sahihin zabe. Shi yasa mafi yawa ake karewa a kotuna domin jayayya ta cewa an yi zaben ba daidai ba.
Bari mu dawo ga dan siyasa Muhammad Wakili. Kaji abinda Mungadi ya faɗi, yaya yake ne wajen fagen tsayawa takara a siyasar Najeriya?
To a zamanin da ake siyasa irin na da, mun waye gari mun ga cewa jama'a su suke zaben wakili, ba wakili ne zai zabi kansa ba, kuma mafi yawanci jama'an nan su ne za su nuna ka ba kai za ka nuna kanka ba. An waye gari yanzu kamar raƙumi ne maimakon majayin raƙumi ke jansa. Yawancin shugabanni yanzu nan ba zaben su ake ba, saboda haka mafi yawanci ba sa ganin ainihin matsayin jama'a a matsayin su ne da shugabanci, ba wai shi mai bauta ma shugabancin ba. An waye gari cewa yanzu kuɗi shi ne jagoran shi, an waye gari cewa in ba ka zama ɗan ta'adda ba kai ba ainihin mai tafiya da jama'a bane. Shugabancin kuma sai ya koma ga hannun ƙananan mutane.
Sune waɗanda suke tsayawa takaran kenan, waɗanda ake ɗorawa.
Wanda ake ɗorawa. Abinda ba wanda ke nufi da ƙananan mutum, ƙaramin mutum wanda bai san ainihin ci gaban ƙasa ko kuma a'a bai san darajar jama'a ba. Shine abinda ke tafiya a yanzu.
To bari in ƙara maka tambaya ɗaya kafin in komo wajen barista. Yaya ake yi waɗannan mutane ke cin zaɓen? In dai haka ne.
Eh to, an waye gari mafi yawanci ba san ƴancin kansu ba. Da sun san ƴancin su dama na hannun su, sai suka dau damar suka mika ma ainihin masu shugabantar su.
Wato su masu zaɓe,
ba su san ƴancin su ba.
Barista barin zo gare ka. Muhammad ya ce masu yin zaɓe a Najeriya wato da ya kamata ya zama al'umma. Da su za su zaɓi waɗanda za su mulke su. Ba su san yadda za su gudanar da wannan abu ba, saboda haka sai suka zama su ne ake ja kenan ko? In dai bayanin ka yayi. To menene ne aka yi ba daidai ba da har ya sa mutane suke irin wannan ɗabi'un?
To akwai abubuwa da dama. Wato idan muka ɗauki jamhuriya ta farko, ko kuma kamar yanzu yadda muke bikin shekara 59. To cikin 59 ɗin nan shekara 29 da wata uku shine aka yi demokradiyya. Sannan shekara 28 da wata tara mulkin soja. To kusan kunnan doki ne a waɗannan shekarun. Yawan daɗewar da aka yi mulkin soja da yawan daɗewar da aka yi mulkin farar hula. Idan kika ɗauki na farar hula, farko an yi shekara 6. Soja suka zo suka watsar da demokradiyya ɗin. Da suka watsar da demokradiyya ɗin, da aka zo zaɓe da aka dawo da demokradiyya, sai aka taho da wani sabon samfurin demokradiyya.
Wanda ya bambanta da wancan.
Ya zo sabon samfurin nan shi kuma iyaka duk lokacin da aka bashi kawai shekara 4 ne da wata 3. Sojoji suka ƙara kifar da wannan zango na 2. Aka zo aka yi ta tuntsula gudi-gudi, ana kawo tsare-tsare daban-daban, aushin AFO, a'a RTK, a'a ƙato ba, aka yi ta kawo tsare-tsare da sauransu. Daga ƙarshe aka zo a zango na 3. Zango na 3 kuma aka bullo da wani tsari na daban, shine wanda har muke murna cewa an kai shekara 20 yanzu.
Madalla a gaida Madina Dauda da bakinta, sai a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin ci gaban tattaunawar ta musamman. Kafin mun kammala shirin ga Mahmud ya dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
Shugabannin wasu kwamitocin Majalisar Wakilan Amurka uku masu ƙarfin faɗa a ji sun zargi sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da nuna fifiko ga abin da zai amfane shi a binciken da ake kan shugaban Amurka Donald Trump, binciken da mai yiwuwa ya kai ga tsige shi. Pompeo na kokarin ya hana wasu tsaffin jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka da wasu da ake aiki a ma'aikatar a yanzu zuwa ba da shaida, wanda wani mataki ne da ake so a ɗauka a fara binciken shugaban na Amurka. Koriya ta Arewa ta amince ta koma teburin tattaunawa da Amurkan kan batun makamin nukiliyanta, a cewar wani babban jami'in diflomasiyan ƙasar, kamar yadda kafofin yaɗa labarai suka rawaito. A cewar mataimakin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Cho Son Hui, hukumomin Pyongyang da na Washington sun amince su zauna a ranar 5 ga watan nan na Oktoba, sai dai ba a ambaci inda tattaunawar za ta wakana ba. Amma a jawabinsa na farko da ya yi tun bayan da ya bar gwamnatin Trump, so mai ba da shawara kan harkokin tsaro John Bolton ya nuna shakku kan yiwuwar samun maslaha tsakanin ƙasashen biyu. Tsohon shugaban rundunar sojin Isra'ila Benny Gantz ya soke wata ganawa da aka shirya za su yi da Prime Minister ƙasar Benjamin Netanyahu a yau Laraba. Wannan mataki wani kuma baya ne ga yankurin da ake yi na kafa gwamnatin haɗaka. Gantz ya ce dalilin soke ganawar shine ba a cika sharuɗan da aka gindaya kafin a yi zaman ba.
To masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Chubahiro Diodine da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu yau John Ellison, ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun haɗu a shirin mu na hantsi insha Allah. Huta lafiya.
rayuwa a